سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا بوديا الله سبحانه وتعالى واندشكين يكونسا دي دسا يبامي يكون دعوة دومين دوروا عند مكسع سيكون تفسير من القرآن بسركي لما كي قباتر وانا مولي وانا اللوكتي جيا in ba mun taba mun kwana karshen aya ta 159 karshen aya ta 159 a wato cikin kissar annabi Salihu wato Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kissanta mana wato yadda ya halakar da Samudawa ya kuma tsiratar da Annabi Salihu da waɗanda suka yi imani da shi su ne mutanen taguwa. To yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 160 kenan cikin wannan sura mai albarka, suratul Shu'ara. Wato a yau muna Alhamis ko 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda ya daidai da 6 ga watan 4 miladiya 2024. Muna roƙon Allah subhanahu wataala aga zama cin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa. Allahumma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kazzabat qaumul إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
Ubangiji yake cewa kadzabat qaumul lut al-mursalin, hakana mutanen annabi Lut wato su ma sun kareta manzanni, su ma dai sigar irin sigar mutanen annabi Nuhu ne da irin sigar mutanen annabi Salihu, sun kareta manzanni, ma'ana kareta annabi Lut wato kamar kareta dukkan manzannin Allah ne. Shi yasa sai Allah ya koro jimla da cewa sun kareta manzanni, alhali kuma annabi Lut din suka kareta. To idan al'umma ta kareta annabinta kamar ta kareta wato dukkan annabawa ne, domin dukkan annabawan nan sakon da suke dauke da shi na kareta Allah duk iri ɗaya ne. Shi yasa ma in ka kareta daya wato kamar ka kareta gaba daya. Ubangiji ya ce iz qala lahum aqum lutun, tuna yayin da dan uwansa annabi Lut yake gaya musu ala tattaqun, shin ba za ku ji tsoron Allah ba, inni lakum rasulun amin, ni manzo ne a gare ku wanda yake amincacce, fataqullaha, lalle ku ji tsoron Allah, wa ati'uni, ku yi min biyayya, wa ma as'alukum alaihi min ajri, ni biyayyar ku nake so da jin tsoron Allah, ba na bukata ku bani wato lada dangane da wannan sako da nake isar muku da shi. Ana wa ma as'alukum alaihi min ajri, ni ban tambaye ku wani lada ba, in ajriya illa ala rabbil alamina, imma da inda nake tsammanin samun lada, to lalle lada na ina tsammanin sa wajen Ubangijin talakai ne. Na'am.
أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
Wai aka ce Ubangiji yake cewa wato kazzabar qaum Lutin, mutanen annabi Lut sun kareta al-mursalina, manzanni, sai Allah ya ce iz qala lahum akuhum Lutun, tuna yayin da dan uwansu annabi Lutu yake ce musu ala ta tagun ba za ku ji tsoron Allah ba. Malamai suka ce an ce dan uwansu ne dan suna zaune gari daya, sannan kuma wato ga zama na makwabtaka, amma ba dan uwansu ne na jini ba. Allah ya ce dan uwansu ne amma dan uwantaka ne na zaman guri daya, na zaman gari daya, na zaman makwabtakar gidaje, ba wai dan uwa ne na jini ba. Domin shi annabi Lut wato dan uwan annabi Ibrahim alaihi salam ne, su kuma wato sun zo daga can yankin Babil ne, yankin Babila, can yankin wato gabashin duniya. Saboda haka annabi Ibrahim ya sauka a kasar Sham, annabi Lut kuma ya sauka a Sodom. Saboda haka suka sauka a wannan alƙaryu ne, kowace alƙarya ce mai zaman kanta. Shi yasa ma lokacin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu zai je ya halakar da mutanen annabi Lut, sai da suka biyo ta gidan annabi Ibrahim, suka yi masa albishir da samun ɗa annabi Ishaq kenan. Bayan ya zo ya ajiye Hajara wato a Makka da ɗanta annabi Ismail, sannan suka biya suka yi masa albishir cewa matarsa za ta haifu zai samu ɗa. Shi ne wannan albishir ɗin da suke cewa wa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin, mun masa albishir da samun ɗa annabi Ishaq annabi daga cikin wato managarta. To kaga shi annabi Lut zuwa yayi wurin asali dama ba wai dangin su bane, amma sai Allah ya ce wato yayin da dan uwansu, mana dan uwansu na zamantakewa kenan, ba dan uwansu na jini ba, wato shine wato malai yake cewa hey, ubangiji yake cewa annabi Lut din sai yake ce musu atatuna dhukurana min alalamin, yanzu ku kwa rika zaikewa mazaje wato daga cikin talikai, wato wata zuruna ma kalakalakum rabbukum min azwajikum, kuna barin abinda Allah ya halatta muku na daga mata, wato kuna zaikema wato mazaje ta hanyar wato liwadi da su, kuna barin auren mata da kuma wato zamantakewa da su ta inda Allah ya halatta muku. Ubangiji yace bal antum qaumun aduna, annabi Lut yace musu ku mutane ne masu wuce gona da iyaka, ku wuce wato halal zuwa ga wato haram, ma'ana mutajawizina al-hilla ila al-haram, kuna wuce abinda Allah ya halatta muku ne zuwa ga abinda Allah ya haramta muku. Qalu, sai suka ce masa
qalu la illam tanhiya la takunanna min al-mukhrajin.
Na'am, ubangiji yace qalu, sai suka ce masa da ya musu wannan magana cewa atatuna dhukurana min al-alamin, ai bai dace ku rika wato kusantan mazaje ba, wata zuruna ma kalakalakum rabbukum min azwajikum, ku bar abinda Allah ya halitta muku na daga mata, kuna kusantan mazaje. Allah ya ce bal antum qaumun aduna, ku mutane ne masu wato wuce gona da iyaka, masu ketare wato haddi. Alu, sai suka ce masa la illam tantahi ya Lutu, ya kai Lut idan baka bar wannan maganan ba, in baka rena inkarinka akan aikin da suke aikatawa ba, la takunanna min al-mukhrajina, lalle za mu fitar da kai a cikin wannan gari, za ka zama kana daga cikin mutumin da za a fitar da shi, in baka rena wa'annan maganganun naka ba, to kenan za mu kore ka a wannan gari. Qala, sai ya ce musu
qala inni li amalikum min al-qalin,
qala, sai ya ce musu inni li amalikum min al-qalin, lalle ni mai kyama ne bisa wannan aiki, mummunan aiki da kuke aikatawa. Al-qalina ko dai ka fasara shi da kyama, wato ko ka fasara shi da fushi, shine wato al-mubghidin, ni mai tsananin fushi ne bisa wannan mummunan aiki da kuke aikatawa.
To sai wa ahli mimma ya'malu,
wato da suka himmantu wajen tattaunawa ta yadda wato za su gabayan annabi Lut da kuma da'awarsa, sai ya roki Allah malaukakin sarki, yake cewa rabbina jini, ubangiji ka tseratar da ni wa ahli mimma ya'malun, da iyalena bisa wannan mummunan aikin da mutane suke aikatawa, ko kuma mimma ya'amaluna, ka tseratar da ni bisa abin da suke aikatawa, wato na tarko wajen jefa ni a cikin wato azaba, ko dai su hallaka ni, ko dai wato su kore ni, ko kuma har yanzu waɗansu malaman tafsirin suka ce rabbini rabbina jini wa ahli, ubangiji ka tseratar da ni da iyalena mimma ya'amaluna, bisa aikin da wa'annan suke wanda a sanadiyarsa kuma zaka saukar musu da azaba, to kada azaban nan ta shafe ni, don ni nayi inkarin abin da suke. Allah ya ce fanajjaynahu
fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in,
na'am,
illa azuzan fil gabiri,
na'am,
thumma damarna al-akhirin,
na'am,
wa amdarna alaihim madara,
na'am,
wa sa'a madarul munzari,
ubangiji yace fanajjaynahu, sai muka tseratar da annabi Lut wa ahlahu da iyalansa ajma'ina gaba daya, illa ajuzan, sai wata tsohuwar matarsa filgabirina, ita kan tana daga cikin wanda za su wanzu a cikin azaba, shine albaqina, wato za ta wanzu ita kan wato a cikin azaba, ma'ana ita wannan matar tasa ta kasance mugunyar mace ne, wato tana bada gudumawa sosai wajen yada harkokin wato liwadi, ga ta kuma matar annabin Allah ne. To shine ubangiji yace he muka tseratar da shi da iyalansa. Kaga sai aka kawo jumla umumi, wato a matakin farko an tseratar da Annabi Lut gaba ɗaya da iyalansa. To he, amma kuma banda matarsa, shine sai aka zo da kalmar istisnai a ƙarshe, wato Allah ya ce illa ajuzan, sai dai tsohuwar matarsa ita kan wato filgabirina, wato tana daga cikin waɗanda Allah ya aukar musu da azaba a kansu, ma'ana tana daga cikin waɗanda suka wanzu a cikin azaba. Allah ya ce summa damanul akarina, ba mu tsiratar da Annabi Nuhu banda matarsa a ciki, summa damanul akarina, sai kuma muka halaka sauran wato mutanen. Wa amtarna alaihim mataran, sai muka musu ruwa. Wa amtarna alaihim, muka yi musu ruwa mataran, ruwa wato ma'ana ruwa na tsakon kwani, shine ruwa wato na tsakon kwani. Wato Allah ya ce fasa a matsarar munzarina, lallai wannan azaba ta ruwan tsakuwa daga gidan wuta ta munana, wato ga mutanen da suke zaune suke sauraron zuwan azaba din. Inna fi zalika
la'aya wa ma kana aksaruhum mu'minin.
Ubangiji ya ce inna fi zalika la'ayatan, lallai cikin halakar da mutanen Annabi Lut lallai akwai aya, wa ma kana aksaruhum mu'minin, amma yawa mutane wato ba sa imani da aya, ba sa kallon aya, wato su imani da ita.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim,
har yanzu dai ubangijinka lahuwal azizu, shine mabuwayi, babu abin da yake gagaran Allah. Shi yasa kullun a cikin wa'annan kisar annabawan nan da ubangiji wato ya ambata mana, kowanne in yazo sai ya ce a marfin kisar, sai ya ce wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, lalle ubangijinka mabuwayi ne, babu abin da zai gagara Allah. Duk wanda Allah ya niyyar azabtar da shi, Allah zai azabtar da shi, ba wanda ya isa yafi karfin Allah. Allah yake cewa wa inna rabbaka lahuwal azizu, ubangijinka lalle mabuwaye ne, ba abin da yake gagara sa, arrahimu mai jin kai ne. Yana daga cikin buwayarsa yayi wa mutanen Annabi Lut wato ruwan tsakon kwani, ya halaka su gaba daya. Sannan kuma daga cikin rahamarsa ya tseratar da Annabi Lut da iyalansa, kun wato banda matarsa. Na'am.
Kazzaba ashabu laikatal mursalin,
shi ukuba ne mai luwadi, mummunan aiki ne aikin mutanen Annabi Lut, mummunan aiki ne. Malamai suka ce mutanen Annabi Lut su ne suka fara wato wannan mugunyar aiki a bayan ƙasa, kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu mummunan azaba. Sai aka ce to yanzu idan aka kama mutum yana da wadi, yaya za a yi masa? To a baya daga cikin magabata an kama mutane da suka yi luwadi, wato an saka, an dora su a kan gini mafi tsawo, an turo su ƙasa, bayan sun fado a samu mutane kuma majiya ƙarfi su bi su da duwar wasu, suna dukan su kafin su karisa daga wannan fadowa a kan ginin, su kuma su karisa su da wato jifa da dutsuna. Shi mai luwadi ya kama shi, kashe shi ake. Akwai daga cikin magabata, tunda a alqur'ani ya zo da hukuncin mai zina ne, ba zo da hukuncin mai luwadi ba, sai dai a cikin kisar Annabi Lut. To shi yasa sai ya zama audidare da hadisi da manzon Allah yake cewa idan an kama mutum yana luwadi, a kashe mai luwadin da wanda ake luwadin da shi. To amma kisan ba a faɗi sigari da za a yi kisan ba. Yanzu kaga idan zina ne, mutum ya taɓa aure jefe shi ake, yawa rajimu ne. Idan ko bai taɓa aure ba, bulala ne. To amma luwadi da yake ita kuma musibar ta tafi ta zina, sai suke cewa za a ɗora mutum a gini mafi tsawo a gari, a gaban 'yan kallo a runkuɗo shi, za a ɗaure hannayensa ta baya, a ɗaure ƙafafuwansa, a turo shi ta yadda ba zai iya samu kowane irin wato dama da zai rage wa kansa jin radadi ba. In an jefo shi, a samu kuma mutane a kewaye da wurin da zai faɗo, su kuma da duwatsu manya-manya a hannayensu, yana isowa yana shamba-shamban mutuwa, su kuma su kalisa shi da wannan dutsen. Wannan shi ne hukubar da waɗansu daga cikin magabata suka yi ma mutumin da wato yake aka kama shi da luwaɗi. Waɗansu kuma sun sa wato an jefe shi, sannan kuma aka tsire gawarsa. Wasu sun ce an jefe shi aka kone gawa, hukuba da iri-iri, amma dai kowace hukuba sai ta shafi kisa. Sannan kuma ba maganan ya taba aure ko bai taba aure ba. Yau azina ne aka dauki wanda bai taba aure ba a matsayin kamar wato karamin laifi, aka yi masa bulala dan kikkiawan zaton da ake masa kila in yi aure ba zai yi ba. To amma kuma in yi aure kuma aka kama shi da zina, to wannan kuma jefe shi za a yi. To shi yasa alwadi sai ya zama ko ka taba aure ko baka taba aure ba, to dai hukuncin mutum shine wato a jefe shi har sai ya mutu, kamar yadda Allah ya yi ruwan tsakon kwani a mutanen Annabi Lutu, wato har Allah ya halaka su da haka. Ubangiji yake cewa kazzabat ashabul aikatil mursalin, lalle ashabul aika sune mutanen wato rukuki, mutanen rukuki, mutanen kurmi, domin al aika wato wuri ne wanda yake wuri suna da koguna, saboda haka wurin yana da ni'imar ruwa, suna da bishiyoyi irin na forest, dogin bishiyoyi a wannan wuri, sai ake ce musu rukuki, ake ce musu rukuki ko kuma ake ce musu wato kurmi, wato da yaran wata Hausa. Ubangiji sai ya aiko mu mutanen wannan alƙariyar Annabi Shu'aibu, sai ya zama wato shine Annabi su, shine mala yake cewa ai su ma mutanen aika din nan, mutanen wannan forest din ko mutanen wannan kurmin su ma sun kareta manzanni. To kuma ashabul aika a cikin wannan suratul shu'ara wato shine ƙarshen kissar annabawan da ya ambata a cikin wannan sura a takaice. Mala yake cewa wato shi lafazin aika ya an faɗe shi a cikin alqur'ani a gurare guda hudu, a cikin suratul hijr an faɗe ashabul aika, a cikin suratul kaf an faɗa, gashi nan shu'ara an faɗa, da kuma cikin suratul saj wato shine wato na ƙarshe na hudun da aka ambata cikin alqur'ani. Mun gane ko duk da yake biyun farko wanda aka ambata cikin suratul hijr da suratul kaf yazo da kissa ne, yazo da jarra ne da kisra, sauran kuma wato yazo da fataha ne. Saboda haka Ubangiji yake cewa kazzaba ashabul aikatil mursalin, lalle mutanen rukuki sun ƙaryata manzanni. Iz qala lahum shu'aib
la tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin.
Annabi Shu'aib yake ce musu, Allah ya ce iz qala lahum shu'aib, tuna yayin da annabin su da aka aiko musu Annabi Shu'aib wato yake ce musu ala tattaqun, me yasa ku ba za ku ji tsoron Allah ba? Mun gane ko kun ga a duk sauran kissosin annabawan nan Allah cewa ke iz qala lahum akuhum wani ala tattaqun, tuna yayin da dan uwan su wani yake cewa ba za ku ji tsoron Allah ba. Amma wannan kisar ashabul aika mutanen Annabi Shu'aib shi kwata-kwata ba daga cikin sake ba a garin yake zauna ba, sannan ko ba dan uwan su ne na jini ba, kurin dai Allah ya turo shi zai musu wa'azi ne, shi yasa ba a ce dan uwan su ba anan, kaga ba a ce dan uwan su ba ko. Allah sai ya ce iz qala lahum shu'aib, ba a ce iz qala lahum akuhum ba, sai ya ce musu wato Annabi Shu'aib ya ce musu ala tattaqun, ba za ku ji tsoron Allah ba, inni lakum rasulun amin, ne manzo ne a gare ku, manzo wanda yake amintacce, fattaqullaha, lalle ku ji tsoron Allah, waɗe oni ku yi min biyayya, wa ma as'alukum alaihi min ajr, ban tambaye ku lada bisa abin da nazo muku wa'azi da shi ba, in ajariya illa ala rabbil alamina, in ma da inda nake tsammanin lada to wajen Allah ne Ubangijin talakai. Awful kaila
wa la takunu minal mukhsirin wa zinu bil qisasil mustaqim wa la tabkasu an-nasa ashya'ahum wa la tasawu fil ardi mufsidin.
Na'am, Ubangiji yake ce musu, sai musu magana wato yayi musu wa'azi akan mummunan aikin su, yace musu awful kaila, ku rika cika ma'auni, dan mummunan aikin su shine yawa-yawan mutanen wannan zamanin ma'auna ne, kuma harkar au suka shahara da shi, saboda mutane ne da wurin su ake wato noma, amma kuma mutane ne wanda suka yi kemiyagun mutane ne wajen iya dabarar tauye ma'auni, ko dai tauye buhu, su dauki buhunan ledan su dafa, masu dafa fatar buhu ga inda suka yi koyi, ko kuma su tauye kwanan mudun, su kwankwashe gindin kwanan, ko kuma su murɗe bakin kwanan ya zama tsawansa da yake yadda aka halice shi yanzu ba haka yake ba a hannunsu, ko kuma wato wajen awu su yi wani abu na dabara awun nan ya shafi abun ruwa ne kamar manja 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 da fetur da sauran dangin abin da ake auna shi na ruwa ko kuma awun nan ya shafi na gari ne ko ya shafi na kwaya ne awun na mudu ne ko na sikeli ne ko na buhu ne duk suna da dabaran tauye mudu akan wannan Allah ya aika musu annabi Shu'aibu a zo ayi musu wa'azi saboda yadda suke zaluntar mutane wato a wajen awo in ka kawo kayanka aunar maka kai da ka kawo a aunar maka a cuce ka wanda yazo ya auna a cuce shi to haka suke shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato auful kaila lalle annabi Shu'aibu ya ga ya mutanansa cewa ku cika ma'auni wala takunu minal muksirin kada ku zama kuna daga cikin masu tauye mudu wato wazinu ku yi au bilqistasi a wata kira al-qistas ku yi au bilqistasil mustaqim da ma'auni wanda yake wato tsayayye shine mizani wato in za ku yi amfani da skeli au laba laba kenan nama za ku auna a skelin ko kusa za ku auna a skelin ko kuma kowane au ma za ku auna a skelin na nauyin kar ku bata malejin skelin ku bar shi ya rika tsayawa akan zero duk abin da kuka dora ya lissafa abin daidai kada ku dora masa wani abu da zai danne shi ta yadda in an kara abu wato ya nauyi kada ku zo za ku auna kayan ku a sikeli ku jika wani wanda zai kara nauyi ku tusa shi daga kasa sannan ku dora wanda yake bushashshe a sama ta yadda in an auna zai ja sikeli ya ja lamba sannan ku goma sikeli kada ku saka wata yar kusa a kasan sikelin ku ta yadda ko an danna kaya lambar ba za ta harba sosai ba Allah madaukakin sarki ke cewa wazinu ku yi au bilqistasil mustaqim da ma'auni wanda yake mai kyau wala tamkasu nas ashiya'ahum ka karanta Allah ya ce wala tamkasu nas ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane kayan su domin shi ma'auni yana da sharri in dai ba mai tsoron Allah bane zai cuci mai kaya ya cuci mai sayan kaya yawa zai cuci wanda ya kawo ya sayar domin ya tashi aunawa zai iya ambulawa fiye da kima zai in ya danna kwanan nan ya dago yana zuba zai juye cikin mudinsa kaga kenan inda awun Allah da annabi ne wani abu zai saura sannan kuma ya tashi aunarwa zai aunarwa mutane da wani kwano wanda bai kai wanda kwanan da ya auna ba duk wannan yana da cikin wato tauye ma'auni mummunar musiba ne tauye ma'auni idan mutum ya saba tauye ma'auni musibar tauye ma'auni da musibar mai cin iyaka ɗaya suke idan mutum ya saba cin iyaka a gona in yi wasa sai ya mutu da wannan cin iyakar Allah ya sa shi a wuta haka kuma musibar tauye ma'auni in mutum mai yin harkar sana'ar awu ne shi ma idan wato bai ji tsoron Allah ba in yi wasa sai ya mutu da wannan musibar wato tauye kayan mutane a wajen awu awu duk abin da yake rike da rayuwar mutane za ga Allah bai sassauce a kansa ba duk abin da yake rayuwar mutane ta jingina a kayansa musamman harkar sai da kayan abinci Allah yasa ya saukar da aya sukutum da suna surata tatafif sura da take magana da at-tatafif tauye mudu tauye abin sayarwa Allah yake cewa walil mutaffifin narkon azaba ya tabbata ga masu tauye mudu wasu malaman suka ce wailun dinnan wani kwari ne a cikin wutar jahannama ita ma wutar jahannaman da kanta tana kokawa wa Allah cewa wannan kwarin yana kunata wutar da kanta tana complain wa ubangiji cewa wannan kwarin yana kunata shi yasa Allah ya bata dama take numfashi sau biyu a shekara za ta numfashi sau biyu lokacin tsananin zafin rana lokacin da manzon Allah yake ce mana idan lokacin yayi kar mu na yin sallah da wuri na azhar yace abudu bis salati ku rika sanyaye sallar ku wato inda shiddatul harri a lokacin tsananin zafin rana yace fa ina shiddatul harri min fahi jahannam domin tsananin zafin rana tirurin wutar jahannama ne sai kuma aka bata ɗaya tirurin da take shi kuma lokacin wato tsananin hunturu shine lokacin da ake cewa jaura ta wuce to wannan tiriri ne wutar jahannama ne aka bata dama ta dan huce to shine malamai suka ce wannan kwarin wailu din nan shine kwarin da yake kunar wutar wanda a sanadiyar tsananin kunarsa ta roki Allah ya bata dama take yin numfashi sau biyu a shekara to wannan kwarin nan ake zuba masu tauye mudu idan mutum ya mutu da wannan nan Allah yake sa a sashi a yi masa azaba shi yasa ubangiji ya ce wailul lil mutaffifina kwarin azaba ya tabbata a masu tauye mudu sune aladina idza talu ala nas yastawfuna wadanda in zasu auna kaya a gurin mutane yastawfuna zasu nemi a cika musu ko su auna da kansu ko su sa ido sai an cika musu chip chip wa idza kaluhum in kuma sune zasu auna da mutane yusirun sai su tauye ma aunin Allah ya ce ala yazanna ulaka annahum mab'uthuna shin wa'annan mutane masu wannan mummunan aiki ba sa tsammani ne za a tada su ranar lahira za a tada su a gaban Allah saboda haka tauye mudu mummunan abu ne kuma shi tauye mudu ba wai sai kana awun ba koda a wajen sayarwa akwai wani abu na tauye mudu yanzu dauki misalin masu sana'ar zobo za a zo a auna maka zobanka ya kamata ka kawo buhun zobanka bushashe sai ka ɗebi danye mai yawa sai ka tusa a tsakiya ko kuma ka dauko wani ka jika shi danye nauyi sai ka sa wannan yana daga cikin tatafi tauye mudu domin sikelin zai harba lambarka inda kuma zai bushe to lambar da ba za ta je haka ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rangadi a cikin kasuwar Madina yana gane mai idaninsa yaya mutane suke mu'amala a wajen kasuwancin su sai ya biya ta ma'auna inda ake auna da kayan abinci sai ya zo ya ga wani mutum ya tara zuban alkama ya dora muduna a kayansa manzon Allah da ya zo sai ya danna hannunsa a cikin alkama sai ya fitar da hannunsa yana digar da ruwa cip 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 sai ya ce ma haza menene wannan sai jikin mutumin ya kama ruwa ya ce ya rasulullahi wallahi a jirgin ruwa na dauko alkamatawa ina tafiya tagal tagal ruwa ya shiga jirgin ruwan alkamatawa ta cike sai manzon Allah ya ce me yasa ba za ka dora jigaggiyar a sama ba in mai siya ya zo ya gani me yasa ka ajiye ta a ƙasa sannan ka ɗebo kuma wanda take bushashiya ka lullube ya ce man gasha na falesa minna duk wanda ya mana ha'inci a cikin kasuwancin mu baya tare da mu ran alkiyama haka manzon Allah ya faɗa man gasha na falesa minna duk wanda ya mana ha'inci to baya tare da mu ya ce ai sai ka saka danyar saboda ai ita alkama an kai ya fa mata ruwa kumbura za ta yi saboda haka in ka auni mudu guda in ka je aka shanya shi a gida ya bushe in aka mai da awun sa za ka bi cika ba za ka ga ya fada to wannan algishu ha'inci a cikin haka sayarwa yana da cikin attatafi saboda haka idan ka kawo abinka za ka sayar to kawo shi mai kyau ba a hana ƙara kuɗi a farashin kaya ba saboda riba ba a hana ba yau domin ita kasuwa haka take akushin Allah ne sai mutum ya je ya ci gefen da duk ya ga dama in ka zo nan aka ce maka buhunan naira 10,000 ne sai ka duba ka ga masara ce wanda yake akwai totuwa a ciki akwai datti akwai kaza akwai kaza sai ka tafi can aka ce maka can kuwa 11,000 ne ka je ka kanta mai kyau sai ka kara ka saya ko kuma ka zo kai hakuri ka sai mai dattin amma kai kai ha'incin aka hana ka kai ha'incin aka hana ka ka kona buhu ko ka zuba wani datti a cikinsa ta yi da amfanin ba mai yawa ba ne inda za a fidda da tun to wannan yana da cikin ha'inci wanda manzon Allah ya ce idan mutum ya mutu yana yi bayya tare da shi ba zai je kusa da manzon Allah ba ranar alkiyama ka san ku alkiyama aka ce maka ba kai ba inuwar da manzon Allah yake ai mutum ya banunsa labarinsa ya ɓaci saboda haka tauye ma'auni wannan mutanen annabi shu'aibu mutanen aika su ne suke wannan mugunyar aikin wanda musamman saboda wannan mugunyar aikin Allah ya aika musu annabin Allah dan azu a jakunan su a yi musu wa'azi annabi shu'aibu ya zo ya yi musu wa'azi akan cewan su rika cika budu su daina tauye ma'auni wato a wajen abin sayarwansu Allah ya ce wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku tafi cikin ƙasa kuna yada barna domin matsala akan abin da mutane suke rayuwarsu take kai to wannan ya dabarna a ban kasa ne ka takurawa mutane wajen abincin su ta hanyar kin cika musu mudu ba ce gyara ba wani abu bane a shari'a in dai za a cika maka mudun ka ko ba ya maka gyara ba babu inda aka ce amma gyara kai dai a cika maka mudu amma gyara kyautatawa ne in mai sai da abu yayi gyara zai samu lada yawa amma dai cika mudu shine wajibi ka tabbata zaka cika wa mudu a mutum sai dai abin da ba za ka iya yi ba to wannan kuma ka samu rangwame a kansa saboda haka shi yasa za ka wasu in ka zo za ka sai ababunsu ba za su danna ya babban yatsansa a cikin mudu wai suna auna maka ba a sai dai in sun cika suka daga su kama kwanan da hannaye biyu haka su juye maka domin gurbin wannan yatsan ai wani gurbi ya tare shi ma, shi ma wani gurbi ya tare, wani kaso ya rage na abincin mutane, saboda haka tauye ma'auni mummuna abu ne a dukkan abin da za a sayar. Kuma kowane irin abin sayarwa ma'auni ba wai kurin a kayan abinci ba, hatta masu sana'ar bumburutu, masu sayar da fetur, dole ne ya zama in akwai wani ma'auni sananne, lalle a fitar da shi ma'auni sananne. Yawwa, yadda da ake ce lokacin da fetur yake tsada, wai mutane za su gama a cikin galan, su yanka silifar su danna shi ya kwanta a ƙasan galan, ta yadda za a ɗauko a ɗura mutum mai a juye masa shi. Wannan gurbin da silifar ɗin ya kwanta wata rana suka samu. To, arziki a hannun Allah yake, duk yadda ƙoƙarinka yake na nema, in ba a rubuta ka a cikin wanda za su yi arzikin ba, wallahi wahala, banza za ka shaka tara wa kanka laifi tab, ko ba ka yi arzikin ba. Saboda haka ka nema a hannun wanda abin yake hannunsa, wanda ya ce in an tambayi labarinsa a ce yana kusa, kuma yana amsa addu'a duk wanda ya roƙe shi, to ka nema a gurinsa. Idan tun kana cikin mahaifiyarka ya rubuta ma za ka yi arziki, Allah, ko baka sha wahala ba, ko baka jefa kanka cikin sabon Allah ba, za ka yi arzikinka. Idan ko ba a rubuta maka ba, sai ka sha wahala, ko buƙatar ka bata biya ba. Ai, haka Allah yake faɗa a hadisul qudsi, yace ya kai ɗan adam, kana ƙaddarawa, ina ƙaddarawa, idan ka ƙaddara, na ƙaddara, sai abinda ka ƙaddara ya yi daidai da abinda na ƙaddara, wato sai abinda ka ƙaddara ya kaga ya tabbata. Yace in ka ƙaddara, na ƙaddara, sai abinda ka ƙaddara ya ci karo da abinda na ƙaddara, sai in wahalar da kai akan abinda ka ƙaddara, ko ba abinda zai tabbata sai abinda na ƙaddara, sai ka sha wahala a kasuwa, ko baka samu komi ba. Sai kaga mutum ya zo ya girma, ya zo ya dubi shi, yana cewa a wane nan yanzu duk da yaran mu ne a kasuwa, yanzu ga duk sun yi arziki, duk yaran mu ne, wannan nan ne na koya masa kaza, bai iya lissafa kuɗi ba ma, ni nake koya masa, yanzu gashi nan ya zama hamshakin ɗan kasuwa. To, Allah haka yake abunsa. Ai, wannan san da kake koya masa kasuwar, baka san sirrin tsakaninsa da Ubangiji, yadda Allah ya kaddara masa a cikin mahaifiyarsa ba, baka san wannan lokacin ba. Saboda haka da arziki da nisan kwana duk a hannun Allah yake. Saboda haka mutum ya nemi arziki a wajen Allah, tauye mudu ba zai sa kai arziki ba, wallahi ba zai sa mutum ya arziki ba, zai saka mutum ya fada da Allah ne. Tauye mudu, ka zalunci wannan, za ka zo lokacin da za ka yi nadama, ka ce ina ma zan samu mutanen da na zalunta a biyar musu kayansu, ina za ka same su? Ba ka same su ba. Wani rabin sane ya yi auna, wani sane ya yi auna, wani na rana ɗaya ma in dai kai awu da yawa na rana ɗaya ma ba za ka yi tunuwa ba, balle wanda ka shekara kana yi. Saboda haka mummuniyar musiba ne mutum ya dage, in dai har ka cika ma'auni ne, in dai har ka cika abin da ake bukata a cika mudu ne, to kai iya kokarinka ka cika, ko da moya kake sayarwa, ko da dan garuwa ne, kai iya kokarinka ka cika abin da ake bukatan ka cika, duk abin da ake neman cikawa to ka cika, ka cika shi. Alaikum salam. To, wannan yake ce kamar masu kashin dankali, da Bahaushe yake cewa kashin dankali, dama sunansa kenan ko babba akan kanana. To, ban san menene hikima da suke hakan ba, dan a iya jera abin sayarwan ne, ko kuma a'a dan a dau hankali mai saya ne ya hango kato a sama, amma da yake da ranar ne za a saya ba kun sa maka za a yi ba, ai wannan yana da sauki, tunda shi abu in kashi ne, in kasawa ake, ai yana da sauki, ai zaba za ka yi. In ka ga dama sai ka ki daukar na gabanka, ka ce sako min wancan a leda, sako min wancan, ina ganin ai ba rikici abu, kashin lemo, yawa, kashin dankali, kashin gwaza, kashin rogo, kashin duk abin da inda kasa shi za a yi, ai in ka zo za ka duba, sai ka daga ka duba wanne aka fita da mai kyau. Yawa, amma duk abin da auna shi ake da mudu ko da sikeli, ko kuma volume ne na ruwa, galan ne ko garwa ne ko drum ne, ko kuma a'a abu ne wanda yake na sikeli na laba-laba, sikelin auna kusa ko auna nama ko auna wani abu, to duk irin wannan shi ake bukata, lalle mutum ya cika. Allah ya ce wala takusuna ashiyahum, kada ku rika tauye wa mutane kayansu, wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kada ku tafi cikin kasa wato kuna yada barna.
Wattaqullazi khalaqakum wal jibillata allahu waliyyu,
Ubangiji yace wattaqullazi khalaqakum, ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku, wal jibillata al awwalin, wadda kuma wanda ya halicce wato halittar farko jibilla ita ce al-khalika halittar farko Allah shi yayi ku din ma shi yayi ku qalu
qalu inna ma anta minal musahhari
na'am
وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
sai suka ce qalu suka ce innama anta minal musahharina kai dai annabi shuaibu muna ganin kana daga cikin mutane wanda aka yi musu sihiri aka dauke musu hankalin su baka gane bane baka waye bane mun gane ko yawa shi mai irin wannan dabarar gani yake yi kai da kake yin daidai kamar kai wawa ne ba za ka samu kudi ba ai ba za ka tara kudi ba ba za ka samu arziki ya taro nan da nan ba yauwa to gani yake kamar kai da baka da fikirar yin wayo a mutane ka cuce su kamar kai wawa ne sai suke jinginawa annabi shuaibu wai kamar ma an dauke masa hankalinsa ne kamar an masa sihiri ne innaka minal musahharin kai kana daga cikin wanda aka yi wa sihiri wama anta illa basharun mithluna mu ka dame mu kai fa mutum ne kamar mu wa inna dhunnuka lamin al-kadhibin duk wannan maganganun da kake fada mu muna zata ma wato ƙarya kake yi
fa'ida alaina kisfan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin
na'am
qala rabbi a'lamu bima ta'malu فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم
sai suka ce inda zaka san kafiri in ya tumbatsa kafirci ba shi da kyau maimakon kai da aka zo ake maka wa'azi akan ka roki Allah shiriya cewa in abin nan da mutumin ne yake gaya mun daidai ne Allah ka haska mun zuciya ta na gane ne da maimakon kai haka to amma wai sai kafiri ya roki musiba a kansa sai mutanen annabi shuaibu suka ce fa askit alaina kisafan ko kisfan ko kisafan mu wa'azin naka da kake ba mu yadda ba kai ba mu yadda da kai ba mutun ne kamar mu kai ba annabi bane ko abin da kake fada makariya ne in gaskiya ne to ka yanko mana wani yanki wato na azaba daga sama ya faru a kanmu suka ce fasit alaina kasareyo mana kisafan wato wani yanki mina sama'i daga sama ko ka yanko ka shato sama iya fadin garin nan namu ta fado a kanmu in kunta mina sadike inda gaskiya kake in gaskiya ne to ka yanko mana sama ta fado a kanmu to menene ribar ku in sama ta fado a kanku maimakon ku ce in gaskiya ne Allah ka shiryar da mu gane amma wai sai kai da awar musiba a kanka kuma mutane suna irin wannan za ka ji mutum akan wani abu in ya kare ta wani abu sai ce in kaza ne Allah ya masa kaza kuma wannan ba jarumtaka bane ko a rana ta fado masa ko Allah ya tsine masa maimakon kare ta wani kake yi amma a maimakon kare ta wani ka tsaya ka kare ta shi amma sai ka ce wai in gaskiya yake Allah ya maka kaza mutanen mu wasu na irin wannan wannan ko ba jarumtaka bane kai jarumtakar musiba ta same ka daga gurin Allah wallahi wannan ba jarumtaka bane yasa ubangiji yake ba mu labarin mutanen annabi shuaibu ka sassabar da suka yi suka ce fa askit na kisafa mina sama'i ka sarewo mana da wani yanki daga sama in kunta mina sadikin idan gaskiya kake cikin abin da kake gaya mana kada sai yake cewa rabbi alamu bima ta'maluna ubangiji na ya san abin da kuke aikatawa ya san kuma abin da kuke fada kuma zai muku sakayya da duk abin da ya ga dama fa kadzabuhu Allah yace suka je kare ta annabi shuaibu fa kadzahum azabu yawmuz zilla sai azabar ranar walakanci ranar kaskanci sai ta same su wace azaba ce wasu suka ce wai azabu yawmiz zulla shine azabar ranar duhu Allah madaukakin sarki ya kwalkwala musu rana rana ta zafi kamar inda aka yi wa samudawa mutanen annabi salihu rana ta zafi wato sai ya zama inuwa ma in sun shiga cikin ta zafi ne zafi yayi zafi to shine sai Allah ya aiko ni girgije mai duhu mai sanyi a cikin sa sai suka ji suka taru karkashin wannan girgijen to wannan girgijen kuma shine ya zama musu wato sanadin azaba mun gane ko ubangiji yake cewa fa kadhum sai Allah ya danke su wato fa kadhum azabu yawmuz zilla sai azabar ranar wato girgije wato sai ta kama su azullatu ma'ana ashabu girgije wanda yake mai duhu shine azallatuhum ba da harin shadidin wato bayan wato rana mai tsanani da ta same su sai Allah sai aiko musu girgije wato girgizan nan kuma cikin sa wuta ne an ce Allah ya jarabe su da yashi ruwa suna bukatar ruwa suna bukatar su ji sanyi a duniyar su sai suka ga girgije ya zo saboda haka sai suna murna suke cewa haza arzun mumtiruna ganan girgije ya zo wanda zai shayar da mu ruwa Allah ya ce bal huwa mastajartum bihi a'a abinda suke gaugawa ne yazo musu na azaba shine yazo musu amma su ba su sani ba Allah ya ce rihun iska ne fiha azabun azim wanda cikin ta akwai azaba wanda take mai girma Allah ya ce da iskan nan ta zo to karin hankalin mai koma wani guri ubangiji yake cewa wato sai Allah ya kama su da azaba a rana wadda take wato ranar girgije da Allah ya musu wato girgije wato akai musu inuwa mai tsanani sai kuma akai musu ruwan wuta fatar ku sai suka kone gaba daya inna kana azaba yawmin azim lalle wannan azaba ta ranar girgije azaba ce wadda take mai girma ko kuma azaba yawmin azim azaba ce a rana wadda take wato mai girma inna fi zalika
inna fi zalika la aya kuma kana aksaruhum mu'minin
arwaito cewa ubangiji subhanahu wataala fataha alaihim baban min abwab jahannam Allah ya bude musu kofa daga cikin kofar wutar jahannama wa arsala alaihim haran shadidan sai aka furo musu cirin wutar jahannama zuwa wannan wurin nasu saboda haka fa kadabi an fasim take sai numfashin su ya shaki fa kadabi an fasim fadakalu buyutan suka fada gidajen su falam yanfa'uhum zillu walama da ruwan da inuwar duk sai ya zama bai amfane su ba fa ambajahum alharu fakaraju zafi dai zafi duk suka gigice saboda haka sai suka fita a cikin gidajen nasu suna cikin imauce da wannan zafi mai tsanani farsalallahu ta'ala wato sahabatun fa azallatu sai Allah ya aiko ni girgije mai duhu sai musu inuwa fa wajadu laha bardan a karkashin girgijen sai suka ji sanyi waruhan waraihan tayyiba waruhan warihan tayyiba sai suka ji wato ni'ima tana sauka wato kuma suka ji iska wadda take mai dadi fanada ba'dhum ba'dhan suka dinga buga waya suna kiran mutanen su ku zo guri kaza ku zo guri kaza ku zo mu hada guri kaza duk suka hallara a karkashin wannan girgije din falan matama'u tata sahaba yayin da suka hadu karkashin wannan girgije wato alhaba hallahu alaihim nara take kuma sai Allah ya kunna musu wuta gaba daya warajafat bihim al-ardu qasa ta girgiza su ko da mutun zai gudu ma kasa ta kada shi saboda haka duk sai suka durkushe a wannan gurin fataraku suka kone kama ya hataraku jaradul muqla kamar yadda wato fari wato in ana mai toyi yana toyi inda fari suke konewa haka mutanen nan suka kone a gurin nan gaba daya fasaru ramadan suka zama duk toka wannan azaba da ta sako wa'annan mutanen wato suka kone gaba daya wato suka zama toka ita ce azaban da ta sako mutanen annabi shu'aibu kuma ita ce azaba da suke roƙa ai cewa suka yi wato cewa suka yi fa asqit alaina kisafa min as-sama'i ko kasareyo mana wani yanki daga sama to Allah kuma sai ya aiko musu wani yanki mai duhu daga sama din tunda abinda suka roƙa ne wato sai kuma Allah ya aiko musu a matsayin wato azaba tunda suka ce ka sare mana da wani yanki daga sama sai Allah kuma sai ya aiko musu wato girgije daga sama saboda haka wannan shine azaban da ya sa mutanen annabi Shu'aibu Allah kuma ya halakar da su ubangiji yake cewa wato inna fi zalika la'ayatan cikin abin da muka yi wa mutanen annabi Shu'aibu wallahi akwai abin izina akwai abin daukar darasi wa ma kana aktharuhum mu'minin amma yawan kafirai kallan aya ba sa sa su imani inna rabbaka
wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim
ta inna rabbaka lalle ubangijinka lahu al-azizu mabwaye ne babu abin da yake karfin sa babu abin da ya gagare shi ar-rahimu mai jin kai ne na'am
wa innahu latanzilu rabbil alamin
nan ne karshen wayannan gajejjerin kisosi wanda ubangiji ya kama a mabudin wannan sura wato ta suratu shu'ara Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle wannan alqur'anin abin saukarwa ne daga wato ubangijin talakai nazala bihi ruhul amin
nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin
ikhara daya
wa innahu la fi zuburil awwali.
Allah madaukakin sarki yake cewa wato wa innahu shi alqur'anin nan la tanzilu rabbil alamin. Allah ubangijin talakai shi ya saukar da shi, shi yasa manzon Allah yake cewa littafin Allah duk wanda ya riko da shi ba zai bata ba, yake cewa duk wanda ya riko da shi ba zai bata ba, domin rabin sa yana hannun Allah ne, rabin sa kuma yana hannun bayin Allah. Shi yasa duk wanda ya kama alqur'ani ba zai bata ba. A wani gurin yana cewa inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun, mun muka saukar da ambato kuma za mu kiyaye shi. Duk mutumin da ya rike alqur'ani wallahi ba zai bata ba. Shi yasa Allah yake cewa wa innahu tabbas alqur'anin nan latanzilu, wato latanzilu rabbil alamin, abin saukarwa ne daga Allah ubangijin talakai. Nazala bihi ruhul amin, wanda ya sauko da shi shine ruhul amin, wato ran tsarki, shine malaika jibrilu yana dauko wahayin sa daga lahul mahfuz, wato ya ubangiji ya saukar da alqur'ani daga lahul mahfuz zuwa saman duniya, baitul izza kenan. Daga baitul izza kuma sai ya zama malaika jibrilu bisa umarnin ubangiji yana gutsuro wato wahayi sai na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma yana kawo shi duniya, ya zama yana kawo shi karkashin munasaba. Idan wani abu ya faru sai a gutsuro sai a kawo, in wani abu ya faru a gutsuro a kawo, in wani abu ya faru a gutsuro a kawo, har kuma a kawo shi wato gaba daya. Saboda haka amma a daren lailatul qadari aka dauko shi daga lauhul mahfuz gaba dayan sa kwacokwam, aka kawo shi baitul izza saman duniya aka ajiye shi. To amma sauko da shi kasa kuma shine aka yi shi a cikin shekara 23. Wannan shine alqur'ani da yake gaban mu, shine wanda ubangiji yake cewa cikin sa akwai shari'a, cikin sa akwai hakki, duk wanda ya riko da shi ba zai bata ba. Ubangiji yace nazala bihi ruhul amin, lalle ruhi amincacce shine malaika jibrilu shi ya sauko da shi. Ya sauko da shi ala qalbika, akan zuciyarka ya Muhammadu, litakuna minal munzirin, dan ka zama wato cikin masu yi mutane gargadi da alqur'ani, bilisanin arabiyyin mubinin, alqur'ani nan an saukar da shi bilisanin da harshe arabiyyin balaraban harshe mubinin, wanda yake cike da bayani. An ce dukkan harsunan da suke duniyar nan babu harshen da yake da balagar harshen larabci, babu harshen da yake da balagar harshen larabci. Domin zaka samu duyonci a yarurruka ko a kananan abubuwa ma, larabci su ne suke da ɗaya, suke da biyu, suke da uku, amma duk sauran yarurruka daga ɗaya ne sai jam'i, ba su da tasniya. Harshen larabci harshe ne wanda yake bayani, harshe ne wanda in kana magana da mutum wato zai nuna maka wannan mu da kake magana da shi namiji ne ko mace, mutum ɗaya ne ko biyu ko mutum uku, sannan zai nuna maka masu hankali kake magana da su ko marasa hankali, zai nuna maka kana magana da mace ne ko da namiji, zai nuna maka kana magana da wanda yake nan ne ko wanda bayyana. Saboda haka harshe ne wanda yake cike da bayani, yake cike da bayani domin shine yaran da aka saukar da alqur'ani da shi, sannan kuma shine yaran yan aljanna. Ai ko wannan ya ishe ka, kasan lalle yaran larabci yare ne wanda yake mai daraja, kuma shine yaran da za a yi amfani da shi a filin alkiyama. Kowa zai zama balarabe ko da mutum bai iya larabci ba, da larabcin da zai yi magana a filin alkiyama. Saboda Allah ya ɗaukaka wannan harshe. Saboda haka Allah ya ce bilisanin arabiyyin, an saukar da alqur'anin nan da harshe arabi, harshe balaraban harshe mubinin, wanda yake wato cike da bayani. Wa innahu, lalle shi alqur'anin nan akwai wato alqur'anin da aka saukar an ambace shi fi zuburil awwalin, alittafan da suka sauka na farko, alittafan annabawan farko an ambace alqur'ani a littafin zabura, an ambace shi a taura, an ambace shi a injila, an ambace shi a sauran littattafai. Shi yasa Allah ya ce la fi zuburil awwalin, yana cikin littattafan farko. Na'am.
Awalam yakul lahum ayata nan ya'lamahu ulama'u bani Isra'il wa law nazzalnahu ala ba'rin la'ajamin fa qara'ahu 'alayhim ma kanu bihi mu'minin. كَذَلِكَ سَلَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
وَبَنْجِجِ يَكِيْتِوَا أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً شِنْ أَشِي بِكَسَنْتِي آيَة بَا أَغَرَيْسُ wato ya zama malaman su na bani Isra'ila sun san alkur'ani shin yanzu ba aya bane a yahudawa cewa a ce malaman su suna da labarin alkur'ani nan a littafin su ashe kenan ya ishe su aya duk da cewa malaman sun boye sun canza abubuwa da yawa amma dai in dai malaman yahudi ne ko na nasara ba su isa su ce ba su da labarin alkur'ani a littafan su ba Allah sai ya ce to yanzu ashe bai ishe su su dauki alkur'ani nan a matsayin wato littafin da Allah ya saukar ba tun da gashi malaman su sun samu labarin su a littafin su Allah ya ce awalam yakul lahum ayatan bai ishe su bane aya an yi alama hu ulama bani Isra'il a ce malaman bani Isra'il sun sani kamar Abdullah bin Salam da abokanansa wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa innam yukbiruna bidhalik domin sun ba wa manzon Allah labari cewa ya rasulullahi Al-Qur'anin ka yana cikin littafin At-Taura yana cikin littafin Injila abubuwa da yawa na hukunce-hukuncen da Al-Qur'anin ka yazo da shi hakan nan yake a cikin littafin At-Taura da kuma wato Zabura har ma yake gaya wa manzon Allah cewa ya Rasulullahi na san ka sama da yadda na san ƴaƴana na cikina domin kai Allah ya faɗi siffarka a cikin littafin At-Taura ni kuma Allah bai faɗi siffar ƴaƴana a cikin littafin At-Taura ba saboda haka yace yadda ya san manzon Allah ya san shi sama da mai da ya san wato ƴaƴansa da yake shi Abdullahi bin Salam an ce a wannan zamanin nasa sai da ya zama wato shine ɗaya tilo wanda yake gwani a cikin littafin At-Taura a Madina wanda babu wanda ya sai tinkare shi akan wato littafin At-Taura wata rana wasu Yahudawa sun zo suna muqabala da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wasu maganganu da manzon Allah ya ce suna nan a cikin littafin At-Taura musamman ayan jefe mazinaci da suka zo yace ku kawo littafin At-Taura nan umminin da Allah Allah ya ce fatu kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin gaya musu su kawo littafin At-Taura zo su karanta in da gaske suke da suka zo suna karantawa da suka zo gun ayan jefewa sai suka tsallake shi ko yana zauna a gurin Abdullahi bin Salam sai yace ya rasulullahi ka ce mai karatun nan ya koma baya ya maimaita ya koma baya sake tsallakewa ya sake cewa kace ya koma ya rasulullahi ya koma baya dauko karatun nasa ce na gefe na zaune to haka Allah ya zarge su yace yuhadifuna alkalima an mawadihi suna canza kalma inda take sai cire ta saka wani abu saboda dai su bakatar da wawayen su kar su fahimci alqur'ani kar su fahimci manzon Allah su imani da shi su yaye su bar su saboda haka ubangiji yake cewa walau nazzalahu ala ba'dil ajamin ai da mun saukar da alqur'anin nan da wani yare wanda ba larabci ba ala ba'dil ajamina mun saukar da shi da Hausa ko da Fulatanci da za su ce faqara'ahu alaihim sai aka ji a karanta musu alqur'anin nan da Fulatanci a mutanen Makka ko a karanta musu shi da Hausa za su ce ma Allah ya ce ma kanu bihi mu'minin ba za su imani ba sai su ce me yasa aka saukar musu da yaren da ba sa ganewa amma sai aka saukar musu da yaren da suke ganewa Allah ya ce kazalika to hakan nan dai kamar yadda muke shigar da wato ƙaryata alqur'ani inda an saukar da shi da wani yaren da ba yaren su ba salakna fi qulubil mujrimina hakana muke shigar da ƙaryata alqur'ani a zukatan mu'mine inda an karanta musu da wani yare za su ce ai ba yaren mu bane sai su ƙaryata to kuma yanzu an karanta musu da yaren nasu to su ƙaryata to wancan dalilin da yasa su ƙaryata inda an saukar da wancan yaren to shi zai sa su ƙaryata yanzu ma saboda ƙarya suke dama ba mu'mine bane Allah yake cewa la yu'minuna bihi ba za fa su imani da alqur'ani ba hatta yarawul azabal alim har sai sun ga wato azaba wato mai radadi fa yatiyahum baghtatan
wahum la yash'urun
na'am
fa yaqulu hal nahnu munzarun
na'am
afa bi adhabina yasta'jilun
na'am
afara'aita in mata'nahum sinin
na ubangiji yace Allah yake cewa wato la yu'minuna bihi ba za su yi imani da alqur'ani ba hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba wadda take mai radadi malam yace asalin wannan magana ala nufin hataya atiyahum al'adhabu baktatan, sai azaba ta zo musu babu shiri. Yau ai ba za a kai su wani guri a je suna a duniya ana azabtar da su suna kallo ba. Yau ma'ana ba za su yi imani ba sai azaba ta zo musu babu shiri a lokacin wahum la yashurun, lokacin ba su aune ba. Saboda haka sai su ga azaba kullun ta da bebe su kamar ta da bebe kafiran annabi Shu'aibu da annabi Salu da sauran annabawa. Wato sai su ce hal nahnu mundarun, ba za a saurara mana bane, yanzu a ce azaba za ta sauka, wato ba za a saurara mana gabarin halakarwa bane, a saurara mana mana koda kyaftawar ido ne sai mu imani. A lokacin za su nemi imanin, shi yasa Allah ya ce la yu'minuna, ba za fa su yi imani bihi da alqur'anin nan ba hatta yarawul azabal alim, sai sun ga azaba mai radadi, ma'ana sai azaba ta sauka su yi guri ina ma da Allah zai ɗanɗaga musu azabar koda minti goma sai kuma su yi imani. Mun gane ko? Sai a ce musu la ai ba zai yiwu ba, ai la ta'kira wala imhal, babu jinkiri in azaba ta zo, babu kuma wato sauran saurarawa. Allah sai yake cewa afa bi azabina yasta'jilun, Allah a ce cewa yake fa ya'tiyahum baghtatan, azaba ta zo musu ba shiri, wahum la shurun, alhali ba sai aune ba. Fa yaqulu hal nahnu mundarun, sai kaji suna cewa me yasa ba za a saurara mana ba, da an saurara mana lanu'min, ai da zamu imani. Fa yaqulu lahum, sai a ce musu la a mata hadhal azab, wato wani lokacin suke cewa wato qalu mata hadhal azab, shin wannan azaba kan da annabin ne yake ta mana alƙawari yaushe za ta zo ne? Sai Allah ya ce kai wa'annan mutanen sun gaggauta gabanin zuwa, wato sun gaggauta da neman wato zuwan azaba, suna ganin kamar jinkiri azabar ta yi. Allah ya ce afa bi azabina yasta'jilun, shin yanzu azabar ta mu suke gaggawar ta zo? Ai duk wanda yake gaggawar azabar Allah ta zo masa bai san Allah ba, wallahi duk mutumin da yake gaggawar azabar Allah ta zo masa to bai san Allah ba. Allah ya ce afa bi azabina yasta'jilun, yanzu shin gaggawa suke azabar mu ta zo musu? Allah yake cewa afara'aita in mata'nahum sinin, kamar labari in yanzu mun je da su dadi, wato shekaru in mun je da su dadi shekaru, suna ganin kamar ba za su dawo gurin mu bane, suna kamar mun manta da su ne. Allah ya ba wa kafiri lafiya, ya bashi dukiya, ya bashi yaya, ya bashi mulki, ya bashi nisan kwana, gani yake kenan kan ba za a damke shi ba, har yake fadan wannan maganar cewa wai wato azaba ta zo mushi, sai ne azaba za ta zo. Allah ya ce cewa in matta'nahum sinina, in har muka jiyar da su dadi shekaru, suma ja'ahum ma kanu yu'aduna, sannan kuma abinda aka yi musu alƙawarin na shiga azabar sai ta zo musu, ma agna anhum ma kanu yumatta'una,
ma agna anhum ma kanu yumatta'una.
Allah yake cewa ma kanu yumatta'una, jin dadin da suke ciki na lafiya ko na dukiyar ko na mulkin ko na nisan kwanan ko na koma menene, ma agna anhum, ba zai wadata musu komi ba. Ayin azabar Allah ta zo kam, ai shikenan kuma lokacin nan kuma jin dadin mai jin dadi ba zai amfane shi ba. Shine Allah yake cewa wato fa yaqulu hal nahnu, Allah yake cewa la yu'minuna, su dai ba za su imani ba sai sun ga azaba mai radadi, in azaba ta zo musu babu shiri a lokacin ba sai aune ba, sai su ce me yasa ba za a saurara mana ba, da a saurara mana mana ai za mu imani. Allah yake cewa a'a, in azaba ta zo ai wato babu sauran saurarawa. Sai ka ji kafirai suna cewa dan izgilanci wa annabawa, yaushe ne azaba za ta zo mana? Sai Allah ya ce a gaggawar zuwan azaba ta mu suke ne, ma'ana suna gaggautawa ne da zuwan azabar mu. To ka bar labari, yanzu inda za mu ba su jin daɗi, wato mu buɗa musu arziki a gidan duniya, mu ba su ni'ima, wato suna wato ko wato mu ba su ni'ima, mu kuma ba su nisan kwana na jin daɗin wannan ni'ima ɗin, sannan daga baya sai abin da aka yi musu alƙawari na azabar sai ya zo. Allah ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta'una, wannan jin daɗin ba zai wadatar musu komi ba, ma'ana ba zai ije musu azabar ba, saboda haka ba zai amfane su ba. Wama alakana min qaryatin
illa laha munzirun dhikri wama kunna zalimin.
Na'am, Ubangiji yake cewa wama ahlakana min qaryatin illa laha munzirun, kowace alƙarya ma da Allah ya halaka, kowace alƙarya ma sai Allah ya kuma ta mai gargadi. Allah bayya halakar da alƙarya, yake cewa ma kunna mu'azzabina hatta na ba sa rasula, ban ma azabtar da mutane bisa saban Allah sai mun aika musu manzo sai Allah ya koyi mai wa'azi an zo an yi wa mutane wa'azi an nuna musu kaza da kyau kaza ba kyau to an yanke mutane hanzari idan mutum ya je ya aikata abin da aka ce masa babu kyau to kuma ba shi da bakin da zai kawo hanzari wa Allah ya ce bai sani ba domin Allah ya yanke masa hanzari akan harcan manzanni manzanni sun zo sun isar da sako kuma wato har ma sun bar manual ɗin rayuwar a hannun malamai su kuma sun isar wa wanda yake bai cika da zuwan manzannin ba Allah yake cewa ma halakna min qaryatin ba mu taba halakar da alkariya ba ana ne mutanen alkariya illa laha munzirun face suna da Allah ya aika musu manzanni wanda za su gargade su zikira wannan aiko manzannin wa'azi ne ga waɗannan mutanen wa ma kunna zalimin Allah ya ce ba mu tabbata za mu zalunci mutane ba mala la naf'alu fi al-zalimina mu ba za mu aikata aiki irin na azzalimai ba bi annahu likahum qabla al-inzari wai mu ce za mu halakar da mutane kafin a yi musu gargadi sai Allah ya ce ba za mu yi haka ba ba ja kunnan ka ba ba yi ma gargadi ba ba ga ya maka doka ba a ce kuma za a hukunta ka wannan kaga zalunci ne Allah kuma ya ce mu ba za mu yi aiki wa makunna zalimin ba za mu yi aiki irin na azzalimai ba ba mu gargadi mutane ba ko mu ce mutane sun yi laifi mai musu azaba Allah ya ce ba za mu yi haka ba shi yasa za a aiko manzanni su zo su gargadi mutane sai ya ce zikira wannan wa'azi ne da aka yi wa mutane wa makunna zalimin mu ba za mu cuci kowa ba mu halakar da mutane kafin a yi musu gargadi ba za mu yi haka ba saboda haka malam yake cewa ai la naf'alu fi al-zalimina ba za mu yi aiki irin na azzalime ba bi annahu likahum mu halakar da mutane qabla al-inzar tun kafin gargadi bal a la nahlikuhum ba za mu halakar da su ba illa ba da itiyanin rasul sai dai bayan zuwan manzanni wa imhalihim zamanan tawil bayan manzannin ma sun zo sai mun ba su lokaci sai mun jinkirta wa mutane zamani mai tsawo hatta ya tabayyana lahumul haqu min al-batil har sai mutane sun gane gaskiya sun kuma gane ƙarya ai kaga ko daga aiko manzo in yazo daga fara wa'azi ba a kurin halakar da mutane sai yazo da mu'jiza ya bayyana dalilai da za su nuna gaskiyar sakon da yake dauke da shi idan waɗansu suka gane wasu kuma suka ki ganewa da gangan sai kuma Allah ya halakar da waɗanda suka ki ganewa da gangan din ne ubangiji yake cewa wa ma tanazzal bihi shayatin ko
na'am wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un
innahum anas-sami'
innahum anas-sami' la ma'azun
ubangiji yake cewa na'am na'am ubangiji yake cewa wa ma tanazzal bihi shayatin wato wannan alqur'ani wato ba shedanu ne suka sako da shi ba wato shedanu ba su sako da alqur'ani ba mana kenan wato kuma shedanu ba su suka sako da alqur'anin nan ba Allah ya ce wa ma yanbaghi lahum kuma bai dace a ce alqur'anin nan shedanu ne suka sako da shi ba wa ma yastati'una kuma koda za su nemi sako ma Allah ya ce ba za su iya ba innahum anisami da su mala'iku wato shedanu gabarin jin maganar mala'iku lama azuluna an nisantar da su an hana mala'iku su hawa sama da suna hawa sama suna jin maganar mala'iku wato in sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisin Abu Huraira da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mala'ikun da suke kewaye da alashin Ubangiji za su kada fukafukansu in sun kada fukafukansu sai fukafukansu yi wani ƙara kamar an ɗauki sarƙa an buga a jikin dutse sai mala'ikun da suke sama ta bakwai sai su fadi su yi tasbihi da sunan Ubangiji idan suka yi sai mala'ikun sama ta shida su ma in suka ji sai su ma su yi har ya zo kan mala'ikun sama ta ɗaya sai mala'ikun sama ta ɗaya sai su ce mai Ubangijin mai yi umarni Ubangijin mai iko ne mai kaddara ne mabuwaye ne sai su ma na sama ta biyu su fada sai sama ta uku har sama ta bakwai har kuma su mun sama ko in sun fada sai su ko mala'ikun da suke wada al'ai sai ce Ubangijinmu ya hukunta kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka sai su ma su fada na kasa su ma su fada na kasa har ya zo kasa to su kuma a lokacin shedanu suna yawo a cikin sararin samaniya su har suna jin maganganun mala'iku to idan mala'ikun sama ta kasa suka ji wannan umarnin sai su ta maimaitawa Ubangijinmu ya ce kaza Ubangijinmu ya umarni da kaza sai aljanin su ji in suka ji su kuma sai su sauko sai su gaya wa bokaye cewa ai za a yi kaza, za a yi kaza, su kuma boka ya sai su ɗebi ƙarere sai su ƙara, su kuma sai su gaya wa mutanensu. To tun daga aihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya toshe sama, wato a shirye-shiryen saukar da Alƙur'ani kenan, wahayi wa manzon Allah zuwa ƙasa, sai Allah ya toshe sama, sai ya zama ba sa zuwa. In sun yi nisa ma sai a ciro tauraro a jefe su, kamar yadda ya sanya cikin suratul jinni. Saboda haka Allah yake cewa bai dace a ce kuma wato shaidanu su suka saukar da Alƙur'ani ba, wa ma sati'una, ko da ma sun nemi ba za su samu damar yi ba. Sai yake cewa innahum anis sami, su shaidanu gabarin jin maganar mala'iku, lama azuluna, an nisantar da su, mana an nisantar da su ta hanyar jefe su da yula, shi ne irin tauraron nan da muke gani mai wuta wanda za a jefo shi tar, to ya zo in ya samu aljani kone shi yake. Saboda haka Ubangiji ya kiyaye littafinsa, ya kiyaye littafinsa daga wato ɓatawar shaidanu, ya kiyaye littafinsa daga ɓatawar mutane, don ya ce inna nazzalna dhikr, mu muka saukar da Alƙur'ani nan, wa inna lahu lahafizun, kuma mu zamu kiyaye shi. Yasa aka ce in ban da Alƙur'ani ba, babu wani littafin da Allah ya bashi garantin kare shi. Shi yasa linjila aka yi mata cushe, attaura aka yi mata cushe, zabura aka yi mata cushe, ƙarerai duk na mutanen da aka saukar musu littafin sai ya ɓata littafin. Saboda haka amma Alƙur'ani Allah bai yadda ba, Allah ya yi niyya zai kare littafinsa. Wato wannan kuma daraja ce na wannan al'umma ɗin da Allah ya saukar mata littafin. Yawwa, littafin al'umman da Allah ya saukar, Allah bai ba da garanti zai kare shi ba, amma ya ba da garanti zai kare mana Alƙur'ani. Ashe yanzu mu ba alfahari ne a wurinmu, mu mutanen Alƙur'ani mu riƙe Alƙur'ani hannu bibbiyu ba? Saboda haka duk inda shiriya take a neme ta gurin Alƙur'ani. Duk shiriyar da ba ta Alƙur'ani wallahi ba shiriya ba ce, ɓata ce. Allah ya datar da mu. Kuma an nuna mu lokaci ya yi, kuma ina ga insha Allah za mu tsaya a nan. Abinda mu karanta daidai, muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada. Abinda mu kuskure Allah ya fi mana. Muna ƙara tunatar da 'yan uwa dai cewa dai goben nan dai insha Allah za mu rufe wannan tafsiri in Allah ya kai mu. Saboda haka bayan sallar Juma'a za mu yi karatu takaitacce da ba zai wuce ko na minti 40 ba zuwa 45, tunda insha Allah za mu samu halartar maluma wanda za mu ɗan ji jawabi a gurinsu, sai a yi ƙoƙari a samu halarta da wuri. Zaran an yi sallar Juma'a,